sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki, kake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri. Yau Litinin 31 ga watan Oktoban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Sarfilu zai ba mu kanin labarai.
Akalla mutane 60 ne suka mutu sakamakon rugujewar wata gadar wani kogi a jihar Gujarat da ke yammacin kasar India. Dubin dubatar 'yan kasar Chess ne suka taru a babban birnin kasar jiya Lahadi domin nuna goyon bayansu ga Ukraine da kuma goyon bayansu ga tafarkin demokaradiyya. Haka kuma za ku ji cewa masu kada ƙuri'a a kasar Brazil sun fita ranfunan zaɓe jiya Lahadi domin fafata a zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasa.
Kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya hukumar bunƙasa jihohin shiyar arewa maso gabas ta raba kayan agaji ga al'ummomin da ambaliyar ruwa ta yi wa barna a jihohi guda shida da suka hada da Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba da kuma jihar Yobe.
To yanzu nan dai mun kawo wato kamar shinkafa, mun kawo kamar bargo, mun kawo kamar tabarmi, mun kawo kamar mai na girki da kuma sauran har da kayan sawa na mata da na yara da kuma na maza. Kuma wannan abu ne wanda ita wannan ma'aikata ta North Development Commission a ƙarƙashin wannan ministry na Sadiya Umar Faruk za ta ci gaba da yin wannan.
Za kuma ku ji cewa a tun lokacin da gwamnan babban bankin Najeriya ya bayyana sauyin launin wasu kudaden kasar ake cece ku ce. Wasu na rushewa, wasu kuma na yabawa. Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabata. Amma kafin nan bari mu fara shin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Akalla mutane 60 ne suka mutu sakamakon rugujewar wata gadar wani kogi a jihar Gujarat da ke yammacin India. Lamarin da ya sa ruwa ya mamaye wuraren ɗaruruwan mutane a cewar jami'ai. A lokacin rugujewar gadar, hukumomin kasar sun ce sama da mutane 150 ne ke kan gadar da ke garin Morbi. Hotunan talabijin sun nuna mutane da dama na makalakan igiyoyi da wasu ɓangarorin rugujajjiyar gadar yayin da ƙungiyoyin agaji ke ƙoƙarin ceto su. Wasu sun hawo kareyyar gadar daga cikin ruwan don ƙoƙarin zuwa gaɓar kogin. Yayin da wasu kuma suka yi iyo suka tsira. Ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 60 a cewar dan majalisar dokoki Mohan Kundariya. Akalla mutane 30 kuma sun jikkata, in ji wasu jami'ai. Dubin dubatar 'yan kasar jamhuriyar Chess ne suka taru a babban birnin kasar jiya Lahadi domin nuna goyon bayansu ga Ukraine da kuma goyon bayansu ga tafarkin demokaradiyya. Gangamin da ya gudana ne a matsayin martani ga jerin zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka gudanar har sau uku a baya-bayan nan, inda wasu masu zanga-zangar suka buƙaci gwamnatin haɗin gwiwa da ke goyon bayan ƙasashen yamma ta Firaminista Pete Fiala da ta yi murabus saboda goyon bayan ta ga Ukraine. Jerin gangamin na farko sun nuna rashin amincewarsu da hawa farashin makamashi da kuma nuna adawa da kasancewar ƙasar cikin ƙungiyar tarayyar Turai da NATO. Waɗanda suka shirya zanga-zangar farko an san su da yaɗa farfagandar goyon bayan Rasha da adawa da rigakafin cutar coronavirus. Mutanen da suka fito jiya Lahadi a birnin Prague sun ɗaga tutocin Chess da Ukraine da kuma ƙungiyar EU yayin da suke nuna rubutun da ke cewa jamhuriyar Chess ba ta da tsoro da kuma wani saƙo da ke cewa za mu iya da shi. Masu kada ƙuri'a a Brazil sun fita ranfunan zaɓe jiya Lahadi domin fafatawa a zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasa. Tsakanin shugaban ƙasa na yanzu Jair Bolsonaro mai ra'ayin riƙau da tsohon shugaban ƙasar Luis Lula da Silva mai sassaucin ra'ayi. Zaɓen farko mai wakilai 11 a farkon wannan watan ya yi bazata ba kamar yadda aka tsammata ba, inda Silva ya lashe da kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un. Bolsonaro ko ya samu kashi 43 cikin 100.
To nan ba da jimawa ba, Sarfilu zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya hukumar bunƙasa jihohin shiyar arewa maso gabas ta raba kayan agaji ga al'ummomi da ambaliyar ruwa ta yi wa barna a jihohi guda shida da ke shiyar da suka hada da Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba da kuma jihar Yobe. Kowace jiha ta samu tallafin kayan abinci da na suturan sawa na maza da mata da kuma yara. Daga Bauchi ga wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
Kowace jiha ta sami buhun shinkafa guda 10,000 masu nauyin kilogram 25, bargo guda 5,000, tabarmai guda 5,000, turamin zannuwa na mata guda 3,000, man girki galan 3,000, suturan sawa na yara guda 3,000. Da kuma yaduna shadda 3,000 na magidanta maza. Tawagar hukumar NEDC din na karkashin jagorancin shugaban hukumar Muhammad Alkali da babban darakta mai kula da fannin ayyukan agaji Malam Musa Yashi da babban jami'in sadarwa tsakanin hukumar da sauran abokan hulɗanta da kuma Madam Naomi jami'ar hulɗa da jama'a na hukumar. A jawabin godiya, gwamnan Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya jinjinawa shugaban Najeriya dangane da kirkiro da hukumar ta NEDC.
To a kullun dai muna godiya wa Allah subhanahu wataala. Kamar yadda nace wani abin da mai girma shugaban kasa zai bari a baya shine kafa wannan ma'aikata wanda take ba mu tallafi kuma take taimako kwarai da gaske a shiyan arewa maso gabas. Mun gode kwarai, wannan ya nuna cewa suna da tausayi kuma suna sane da abubuwan suna da suke addaban. Na nemi taimako inda za a tallafa wa manoma inda gonakinsu duk ya lalace da bayan gona da sauransu da gidaje, mu tallafa saboda a yi noman rani a taimaka ya kasance wannan iftilaki a canja shi Allah cikin ikonsa da rahamansa ya zama to shi ma wani abin da zai zama mai amfani a gare mu.
Ya za a tabbatar da cewa wannan abu ya kai ga waɗanda ya kamata su saka.
To mun kafa kwamiti mai ƙarfi mai girma, dubici gwamna shi ne shugabanci wannan kwamiti, yanzu ma wannan kaya da muka samu da yake. Saboda haka mun ba shi umarni ya kasance an kawo kuduri mai kyau yadda za a raba kayan nan a mutane wanda abin ya taba su, wanda za a taba har da sarakuna da sauransu yadda za a ga an yi adalci.
A jawabin da ya gabatar a madadin ministan ma'aikatar samar da agaji na ƙasa Hajiya Sadiya Umar Faruk, mai ba da shawara kan ayyukan ba da tallafi, wanda har ila yau shi mai ba da shawara ne wa shugaban ƙasa akan iftila'i, Group Captain Sadiq Garba Shehu, ya yi ƙarin haske game da irin ayyukan da hukumar ke aiwatarwa a shiyar arewa maso gabas.
Kuma duka wannan taimako gaba ɗaya duka jihohin da suke arewa maso gabas shugaban ƙasa ya ba minista Hajiya Sadiya Umar Faruk amurin cewa ta tabbatar cewa an taimaka ma mutane, saboda kaga nan dai arewa maso gabas dama akwai maganan Boko Haram, sai kuma ya zo ya haɗu da wannan maganan iftila'i na ambaliyar ruwa. To kuma ba ma kaɗai ma nan arewa maso gabas ba, a yanzu nan saboda maganan iftila'i nan hukumomi da suke ƙarshen wannan ministry suna aiki a ko'ina a cikin duka jihohi 36 har da bibin tarayya, suna kai taimako ga mutane wanda abin ya shafa. To yanzu nan dai mun kawo wato kamar shinkafa, mun kawo kamar bargo, mun kawo kamar tabarmi, mun kawo kamar mai na girki da kuma sauran hadda kayan sawa na mata da na yara da kuma na maza. Kuma wannan abu ne wanda ita wannan ma'aikata ta notice the law commission a ƙarƙashin wannan ministry na Sadiya Umar Faruk za ta ci gaba da yin wannan a duk lokacin da wani abu ya taso. Dama akwai ayyuka ma da ake waraji a nan wurin, su asibitoci ne, su makarantu ne, duk muna ciki muna zagayawa.
Abdulhamid Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla an gaishe ka Abdulwahab Muhammad. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sarfilu da ƙarshen labaran duniya.
Jelari kungiyar tarayyar Afirka ta ce ta damu matuƙa game da taɓarɓarewar tsaro a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo, inda 'yan tawaye suka sake samun nasarori. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa, shugaban kungiyar AU Macky Sall da shugaban hukumar Musa Faki Muhammad sun ce suna nuna matuƙar damuwarsu kan gazawar tsaro, inda suka buƙaci a kwantar da hankula a kuma shiga tattaunawa. Sanarwa ta ce sun yi kira ga dukkan ɓangarorin da samar da tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa da mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kare lafiyar fararen hula da kuma tsaron lafiyar jama'a.
Yan tawayin M23 sun kwace wasu yankuna a cikin kasar ta Congo mai arzikin ma'adanai a ranar Asabar. Lamarin da ya sa tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta karawa dakarunta zama cikin shiri tare da ƙarfafa goyon bayan sojojinsu. Ɗaliban ƙasar Iran sun gudanar da zanga-zanga a jami'o'i da dama jiya Lahadi, a yayin da ake ci gaba da zanga-zanga sakamakon mutuwar wata budurwa a hannun 'yan sanda. An samu wasu rahotannin arangama tsakanin wasu masu zanga-zanga da jami'an tsaro. Sashen fashin na muryar Amurka ya bayar da rahoton cewa a jami'ar Azad ta Musulunci ta birnin Tehran, wasu fararen hula ɗauke da bindigu da sanduna sun kai hari kan wani babban taron ɗalibai. An yi zanga-zanga a Iran bayan mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 22. An tsare matar ɗaya ƙabilar Kurdawa a Tehran babban birnin ƙasar a ranar 13 ga watan Satumba bisa zarginta da sanya gyalanta ko hijabi ba daidai ba. Tara su ne yayin da ake tsare da ita bayan kwanaki 3, inda 'yan sanda suka bayar da rahoton cewa ta mutu saboda ciwon zuciya. Danginta sun ce ba ta da tarihin ciwon zuciya.
Da sarfi da Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a tun lokacin da gwamnan babban bankin Najeriya ya bayyana sauyin launin wasu kudaden kasar ake cece kuce, wasu na kushewa, wasu kuma na yabawa. Tun a makon da ya gabata ne gwamnan babban bankin na Najeriya Mr. Godwin Emefiele ya sanar da sauyin launin waɗannan kuɗaɗe a taron manema labarai na musamman da ya kira a Abuja. Wakilin murya Amurka da ke Maiduguri Haruna Daudabiyu ya aiko mana da rahoton.
Tunda gwamnan babban bankin Najeriya ya bayyana sauyin launin wasu manyan kuɗaɗen Najeriya aka dinga samun masu kushewa wannan aniya nasa da kuma wasu da ke yabawa a hannu guda. A makon da ta gabata ne dai gwamnan babban bankin Najeriya Mr. Godwin Emefiele ya kira taron manema labarai na musamman inda ya bayyana wannan aniya nasa wanda aka ce har wasu daga cikin manyan kusoshin gwamnatin tarayya sun dai kushewa wannan aniya tasa, sannan wasu ke ta yabawa. A shirin gwamnatin tarayya da ya zasa sai wannan kuɗaɗe da suka da 1,500 da kuma 200 ne kacal safani irin abin da ake nunawa a kafafen tsada zumunta na cewa har ma akwai yunkurin cewa za a fitar da wasu sabbin kudaden kama daga 5,000 zuwa 10,000, wanda ba haka take ba. Kuma sauyin launin waɗannan kudade zai so mu aiki ne daga 15 ga watan Disamban wannan shekara, wato 2022, kuma za a ci gaba da amfani da shi zuwa ranar 31 ga watan Janairun 2023, wato kwanaki 45 kenan daidai kamar da yayin da aka saba a baya. A ci gaba da amfani da kudade kala biyu a lokaci guda kame daga bisani a janye tsohuwar zuwa wa'adin da aka ɗibar mata. Shugaba Muhammadu Buhari ne dai ya sanya wannan kudade lokacin da yake shugaban ƙasa na mulkin soja wancan lokaci da kuma yake tsohon janar na soja kafin a wannan lokacin a sake bada wannan sanarwa. Alhaji Muhammad SK Shani ne yana ɗaya daga cikin masana tattalin arzikin ƙasa da kuma ya aiki a babban bankin Najeriya ke bayyana irin fargaban da yake da shi game da sauyin waɗannan kudade kamar haka.
Nasara ba za mu iya cewa za su yi nasara ko ba za su goda mu a Najeriya dama mu ba policies din bane. Za ka ga za a fito da policies masu kyau, but policies din za a bi su ne a inganta da su yadda ya kamata, saboda in aka yi shi bisa wani son rayi ne to fa ba ya saba sai an shiga halin da yafi wanda muke ciki. Dalilin da na faɗi haka shi canja denomination, kuma na ga kamar lokacin da suka dauka wani karamin lokaci ne in ka hada da irin insecurity da muke da shi a wannan karamin lokacin da wanda suke lungu bankuna a karkara. Yanzu akwai wajaje da yawa da babu bankuna. In ka zo in ka duba mu kamar Maiduguri, waɗanda za su canja kuɗinsu a Maiduguri mafi yawanci sai sun zo Maiduguri a jihar Borno. Kaga wannan ma kalubale ne. Central Bank su sake duba da kyau, amma ita ko fadar shugaban kasa wanda wannan abun ya lankaya a wuyansu. In ka duba Central Bank ai ta fito da policies da yawa na kan kuɗi, wanda na imanin akwai wasu da yawa wanda mutane ma ba san menene ma gwarin su.
To ko me 'yan Najeriya ke ci gaba da cewa ne game da sauyin launin waɗannan kuɗaɗe?
Sunana Sanja Jiyaya. Wato a gaskiyar magana ba zancen rashin alfano a cikin wannan al'amarin. Duk waɗannan masu ɓoye-ɓoyen kuɗaɗe a ramuka da ina ne da duk inda dai suke ɓoyewa, su suka san inda suke ɓoyewa. Sau kaga za su iya fito da shi jama'a su amfana da wannan kuɗin. Shi talaka daman ba damuwansa ba ne.
Abubakar Musa. Amma in dai don kuɗin da manyan suka ɓoye ne za a fito da shi, wanda in ga an fito za a kama, to zai zama mana mai amfani. Amma in dai don talaka ne, don talaka ya sha wahala ne, don Allah don Annabi su bar mu a kudin mu na da.
Sunana Malam Aliyu. To masha Allah, mun gode Allah. Ai da muna roƙon Allah ya nuna mana irin wannan ranar da dadewa. Ai talaka bai da damuwa wajen canja kudi. Ina ma ya ga kudin da zai canza. Inda abun yake ai su sun sani. To aje a kama mutun yau Najeriya ga siyasa ya zo yayi ta ihu shine aka canja kudi. To mu alhamdulillah bana da shi, wancan bai da shi, talaka dan uwana bai da shi. Allah ya sa ma kowani shekara 10 a canja kudin.
Wasu daga cikin ƴan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da wannan sauyin launin kudade da aka ce za a yi. A ranar 15 ga watan Disamban wannan shekara har zuwa ranar 31 ga watan Janairun 2023. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoton. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin Ciki da Gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu raro barkanmu da shirin Ciki da Gaskiya, wanda kan bukadin waɗanda ke zargin an zalunce su, kare ƴancin ɗan adam da dai sauransu. A yau za mu ɗaura kan batun zargin rushe gidajen jama'a a tsohon filin jirgin sama a Bauchi da ke unguwar Tsakuwa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Makon da ya gabata mun saurari ƙorafe-ƙorafen wasu daga cikin mutanen da ke zuwa a filin tsohon filin saukar jiragen sama na Bauchi. Kan zargin cewa tsohon babban sakataren hukumar inshorar lafiya, Dr. Uziru Dogo, ya haɗa baki da hukuma ya ruguza musu gidajensu.
Ni dai ranar na tafi neman abinci a shekara na cewa an zo za a rushe gidaje. Na shi gidaje aka ce za a rushe gidaje. Ce ba notice ba kuma aka ce I kafa rushe ma. Ana kore mutane da 'yan sana'a dukkan mutane. Mutane da suka tare nan maza da mata ana ta zuwa garin ana zuwa garin mutane sun fuddari ku ana ke fada
eh to kai kaman misali menene naka nan
gidana ne mai gidana ke shi mai dakuna hudu kai dakuna biyar wallahi gidana fadin su ya kai kafa 80 bai dare
tun wace kake nan
na kan shekara 18 ko 17 tana wannan
rancen lata ina gun aiki na ina Bauchi ina aiki a Bauchi sai aka min waya kan cewa gashi fa an zo za a rushe gidaje kafin nan daman bara August sun zo su gurin nan da damuna ana ruwa da sassafe karfe 8 na safe da su da ma'aikatan kota aka suka fitar da mutane a gidansu kayansu wasu dumamansu ma yana kan wuta aka saka musu walakanci suka fitar da su ruwa yana dukan su da zuwa iyalansu su ma'aikatan kota da 'yan sanda suka zo waziri turo su gurin nan waziri Dogo a lokacin akwai wani matarsa mata da ciki wallahi suka dambe cikin ta sai da aka yi ta asibiti sanadiyar haifuwar ta kenan kuma dan ya zo babu rai
bayan ƙorafe-ƙorafen tsohon kwamishinan labaru na jihar Bauchi kuma kwamishinan ƙasa da Safiyo na yanzu Yakubu Barauningi ya faɗa mana a makon da ya gabata waziri Dogo da ake zargi da murƙushe haƙƙin talakawa ya samu izinin yin hakan ne daga kotu Ciki da Gaskiya zanta da Dr. Uziru Dogo tsohon sakataren hukumar inshorar lafiya wanda ya fara labarin tun daga tushe
wato a 1997 na nemi a bani fili zan gina asibiti mai zaman kansa a Azare kuma gwamnatin Bauchi a wannan lokaci ta bani fili a Azare wanda yana bayan stadium a Azare a lokacin ma na je na sa block na biyu na sa alamun fili na ne da kwana da sauransu tsakani haka da nan dai har ya fito kamar zugo uku waje kuma har mutane sukan tambaya ina bawa dan noma na so da gina asibiti wata rana Allah ya ji kan rai karofin katako Alhaji Shira sun zo Abuja wani aiki sai ya ce bafana na ga kamar filin nan naka an fara gini a ciki na ce a to ba ni na fara ba ya ce to ka je ka duba na je na duba na tarar akwai wani mutane a shirya shi baban gidan Dillali ya fara gini mun je da su Alhaji Rabiu Iro ce masa wannan fili na ne sai ce sai da shi a kai na ce to wanda ya sayar maka gwanda ka je ka same shi saboda ina da takardu gwamnati ta bani na gina asibiti kuma na biya compensation kuma ina da takardu na a hannu to a lokacin ma akwai yashi ya kai 10 da na kai akwai block sun kai 5,000 akwai tifa uku na dutse ina kai da niyan zan dan yi gini sai ya ce shi sai ramshi a kan shi to da Allah kai hakuri ka je ka samu wadda ya saida maka ba filinsa ba ne to mutumin nan bai ji ba sai ya ci gaba da gini to har muka je kotu da fara a nan azare irin shari'a court din magistrate to sai na ga abin yana ta jan lokaci bai daddara ba wata ran na je gona ta a Zugau har suka zo da mai angon nasara da wani malami ina ji yanzu ya rasu
kafin maganan Zugau kaman ka ce ka biya diya wato compensation kenan masu waye ka ba
ai gwamnati in ta baka fili dawon kana biyan diya akwai official compensation da ake bayarwa na gwamnati wadda kuma na biya da receipt da kuma aka ban da fari right of occupancy daga ba aka bani sati ke da occupancy
to kafin a rushe wannan gidaje nasu an ba su wa'adi na kan su fita su kwashi kayan su ko dai kawai
sai da muka shekara 10 muna shari'a a Bauchi a High Court
shekara 10
aka yi da ba mu samu daidaituwa ba muka saka kara a Bauchi sai da muka shekara 10 sannan aka samu shari'a aka ce fili na ne su fita lokacin da aka yi wannan sarkin katagun kabiru Allah ya mai rasuwa
Allah gafarta masa
amin ya rabbi kuma annabi sarki baba ne yanzu magana ta je gunsa akan gashi fili an tabbatar mu kuma ina so mutane su tashi shine ya kirawo su har ya musu magana nima kana lokacin yana fada a lokacin a wajen sarki yaji ana abin yayi waya yace mun ba ga fa abin da ake ciki nace masa to yanzu na dauko shari'a gaba ta nace je dauki photocopy ya kai wa sarki ya gani aka kai wa sarki ya gani yace to na roke ka bani wata uku zan musu magana su tashi su bar maka filinka yace mai matsala na yadda yace musu su kuma su je su lallame ni a samu daidaituwa a samu fahimta masu zo ba sai suka tafi Jos suka tafi appeal court sai kun sai sa kara a appeal court ta Jos akan filinsu ne amma kuma daga kai wannan notice ko ba su kai hujjoji ba har shekara uku ba su kai dalilansu na akan cewa wannan fili nasu bane to shi ne mai magana da lawyer na ce abu ba su wannan magana da aka je kotu appeal court ta Jos ta ce ai ba wani hujja a dawo high court ta Bauchi a zartar da hukunci aka dawo Bauchi kuma kafin wannan shekarun fa kotu ta ce kowa ya tsaya kar kowa ya yi wani gini a gundani din da shi din da kuma duk wanda zai tsaya har ma na sa alama guda hudu da gabar yamma kudu da arewa akan wannan land belongs to Dr. Wazir kar kowa ya no trespass shi baban gidan nan ya dade cirewa wani har mun je kotu har an cika ma form na contempt akan sa aka yi wannan amma ba su jena ba a gaskiya ina da karfin da in ginawa ne zan iya ginewa ni ma ne ne saurin ido a kotu wannan ta karu da amma saboda biyayyen kotu da ta ce kowa ya tsaya sai na tsaya ban yi karambanin ginewa ba to amma su sun ci gaba da sayarwa ko mutane su zo su suna gini wasu ma akwai wanda har na ce musu ma idan har za su jena ni zan biya musu abin da suka kashe su bar mu fili to da aka zo kotu ta ce za ta zo ta zartar a fujja mutanen nan kuma din ne muka tafiya a ture gidajen su nace a'a
kotu ne ta baka izinin a ture
ai ina gaya maka ai ba wannan ne zuwa na farko ba zuwa na farko da aka yi cewa suka ba za su fita ba kotu ta ce ma a ture ce ni ba zan ture ba sai aka ce to na zo na kewaye ma muka zo za mu kewaye wallahi tallahi mutane suka taho da masu adda masu waye za a yi fada aka ce na janye na sake fada a kotu ta zo da bailiff aka zo aka ce to na ce ba zan rushe ba na ce ni kan ba zan rushe ba aka kulle gidajen nan gaba daya suka taho da makule Bauchi bayan kwana biyu baban gida aka ce shi ya kai wa mutane kowa ya zo ya karya kwado ya shiga gidansa kuma hakan ku aka yi suka zo suka karya suka sake shiga wannan an yi watan August na 2021 bara kenan aka je ma gun police suka ce su sai a basu kwana biyu za su kwashe kayan su aka ce an ba su satu biyu suka zauna a wurin suka shantake daga nan lawyer na suka bani shara suka ce to yanzu tunda filin naka ne ka je ka kewaye mana akalla ka zo na sa dukiya na kewaye fili kawai wata rana wajen karfe 1 zuwa 2 na dare kawai suka tebo mutane suka zo suka rushe gini gaba daya
katangan da kai kenan
katangan da nayi na kai kukana ba ni yake kai watin da ina zauna a Abuja wani zo nake a share mun hawaye
haka ne
aka ce sai a rushe to billahi lazi shine aka ce za a rushe kuma aka zo aka rushe wanda ya rushe hukuma ta rushe ni ma ta share mun hawaye amma saboda mutane ba su san wannan magana ba sai da ta kuka Dr. Oziri ya rushe abin nan din mutane
annace
inda ni da fari na rushe gidajen nan sannan nazo ne kewaya da katanga an rushe mun mutane za su cewa rama suka yi amma ni ko kwariya shi ban taba na mutane kuma wallahi tallahi ba wanda ko jajiye mun rusa uku din nan ba wanda ya mun jaji ko yaro ko babba ba wanda ya ce mu
masu sauraro kun dai ji bangarorin masu takaddama kan wannan batu amma duk da haka wannan shiri bai kare ba
rusa gidaje da aka za ka yi shi ma akwai abin da yake gadara da shi ko kuma yake zai iya dauka a kansa amma kuskure ne ko da ma ita ko ta baka judgment ai judgment ina an ba da shi a duk kunkunan ne nake ga maka mutanen da aka yi karar tasu ba mutum ɗaya da yake da gida a wurin mutum ɗaya dinnan kwaya ɗaya da yake da gida a wurin shine malam Babangida Lalle wanda shine number 1 a cikin wanda ya karar su kuma shi dinnan mai gaji ne a gani gidan mai ba shi da karfin ba su da karfin da za su iya taron wannan case ko su dauki lawyer da za su biya shi 200,000 zuwa 300,000 a ce a musu wannan case kaga ba zai yi ba
shi doctor zai dogo ya tafi dahirin sa ya aikata wannan
ba dahirin ta ka ba ai dahirin din sa ba dahirin bane domin ita lan ansabi ita ne ainihin tun case din da aka yi na farko ai da shi da lan ansaban ya hada cewa suna karar mutanen ban san ta ina ne aka je aka janye sanan lan ansabi ba wanda kuma dole ne a shigo da ita lan domin duka darasa nan ba gonar mahaifinsa bane kowa ya riga sani mu ne a nan gurin shekara ta 57 a duniya duk anan muke wasa muke kiyo muke tsallalan mun san masu gona kan gurin saboda haka zancan dahir din sa ba dahir bace dahir din sa lan an same ne ita kuma dole ne za ta kawo yadda aka yi ta mallaki wannan guri domin ita da local government take karuwa dan lokacin da aka gurin filin local government ta fi ta karfi akan filin wannan area din saboda haka ita ma ta karu da lan da local government ne
shi doctor zai dogo
haka
kaman gwamnati ne aka ce ta bashi wannan
fili ita gwamnati ne ta bashi lan an same ne ta bashi haka saboda haka ita lan an same ba wai tana daukan guri ne haka kawai ta ba mutum ba dole sai ta bi ta samu tabbacin ta ba da tabbacin ga yadda ta yi ta mallake shi
sai a kasance da mu mako mai zuwa domin jin cigaban shirin a madadin Abdulrahman Muhammad ni sarfi Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya
to madalla an gaishe ka sarfi Hashim Gumal masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice
akalla mutane 60 ne suka mutu sakamakon rugujewa wata gadar wani kogi a jihar Gujarat da ke yammacin India lamarin da ya sa ruwa ya mamaye wuraren ɗaruruwan mutane a cewar jami'ai a lokacin rugujewar gadar hukumomin kasar sun ce sama da mutane 150 ne ke kan gadar da ke garin Morbi hotunan talabijin sun nuna mutane da dama na makalakan igiyoyi da wasu bangarorin rugujejjiyar gadar yayin da kungiyoyin agaji ke kokarin ceto su dubin dubatar 'yan kasar jamhuriyar Czech ne suka taru a babban birnin kasar jiya Lahadi domin nuna goyon bayansu ga Ukraine da kuma goyon bayansu ga tafarkin demokaradiyya gangamin da ya gudana ne a matsayin martani ga jerin zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka gudanar har sau uku a baya-bayan nan inda wasu masu zanga-zangar suka buƙaci gwamnatin haɗin gwiwa da ke goyon bayan kasashen yamma ta fara minista Pete Fiala da Tim Rabus saboda goyon bayan ta ke Ukraine
to masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau yanzu a madadin sarfi da Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya bada umarni da injiniyan mu ne yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ku huta lafiya ma'assalama